Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau talata 4 ga watan Satumba na shekarar 2018 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin hasken da wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya yayi akan kudaden da kasar China ta ce za ta kashe don bunƙasa kasashen Afirka akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku shin ya kuke ganin irin tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin su lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka, an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san me duniya take ciki ba. Fadar shi ta White House ba ta aikin komai sai da kice-rikice tsakanin ma'aikatan fadar masu ban haushi. A wani sabon littafi na wanda ɗanɗan jarida Bob Woodward mai suna Kaji tsoron Trump a fadar White House wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da yayi da waɗanda suke kusa da mulkin Trump na wata 20 ya bayyana shugaban a zaman wanda yafi mai da hankali akan binciken da ake yi a halin yanzu na ko yayi katsalanda a shari'ar da ake yi akan mai bashi shawara na musamman Robert Mueller akan zargin da ake yi wa kasar Russia na yin shishigi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 Woodward ya ce shugaba Trump mutum ne mai yawan yi da ma'aikatansa a bayan idansu inda ya taba cewa tsoho mai bada shawara akan harkokin tsaro yana saka kaya masu arha da suke mai da shi kamar mai sai da giya da kuma kamanta shugaban ma'aikatar White House Ryan Priebus da dan karamin bera da kullum yake kumurniya A yau talata gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon dan majalisar dattijan daga jihar Senator John Carr a matsayin wanda zai mai gurbin marigayi Senator John McCain Gwamnan Arizona Doug Ducey wanda dokar kasa ta ba ikon zabar wanda zai mai gurbin tsohon sanatan daga jam'iyyar Republican ya ce kamar yadda marigayi McCain zai fada babu wanda ya cancanta ya wakilci jihar mu a majalisar tattawa kamar John Kerr ya ce Kerr ya san yadda ake gudanar da hakkokin majalisa a saboda haka zai yi saurin kawo ci gaba da zai yi tasiri da zai amfani dukkan yan Arizona Matan marigayi McCain ta yaba da wannan zabi inda ta ce John Kerr aminin mune ni da John ta ce wanda wata babbar girmamawa ce aka yi wa John da shi Kerr ya yarda zai koma a bakin aiki domin taimakon jihar Arizona Ana sa ran Senator Kerr dan shekara 78 da haihuwa zai kammala wa'adin marigayi John McCain har zuwa shekara ta 2020 kuma ba zai tsaya takara ba bayan wa'adin Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sauraron ba'asin tabbatar da nadin Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka ya fara da gargada a yau talata inda masu zanga-zanga suke ta ihu suna cewa ba su san nadin nasa kuma yan jam'iyyar Democrats waɗanda ba su da rinjaye a majalisar suka rasa samun nasarar jinkirta shirye-shiryen sauraron ba'asin kafin fadar White House ta bayyana wa jama'a daruruwan takardu akan ayyukan da Kavanaugh yayi. Yan majalisar Democrats sun yi koken cewa jami'an fadar White House a ƙarƙashin shugaba Donald Trump suna boye wasu takardu tun daga farkon shekarar 2000 a lokacin da Kavanaugh yayi aiki a matsayin sakataren ma'aikatar tsohon shugaba George W. Bush. Yan majalisar dattawan Democrats sun ce suna son su yi amfani da wannan takardun don sanin me za su tambayi alƙalin kotun ɗan shekara 53. Shawarar da wata kotu ta yanke a Myanmar na hukunta ƴan jaridar Reuters na daurin shekaru 7 akan zargin sun karya dokar da ke alaka dake da alaka da harkokin sirrin kasar wanda hukuncin ya fuskanci nuna bacin rai daga ciki da wajen kasar inda masu suka suka bayyana matsayin akan hari akan ƴancin ƴan jarida. Jiya Litinin wani alkalin kotun yankin arewacin Yangon ya samu wa loan da ke su da laifin karya dokar sirrin kasar dokar da aka kafa tun ana kiran kasar da sunan Bama a lokacin mulkin mallakar Birtaniya. Dokar ta tanadi hukuncin daurin akalla shekara 14 a gidan kaso. An kama ƴan jaridun ne a watan Disamba a yankin Yangon da ke arewacin kasar lokacin suna binciken wani kisa na ƴan Rohingya a wani ƙauye a jihar Rakhine da ke arewacin kasar inda ake zargin cewa akwai sa hannun sojoji. Wallon da ke so un sun ce wani ya ba su wasu takardu wanda daga bisani ƴan sanda suka gayyace su liyafar cin abinci suka kama su. Lauyoyin gwamnati sun hakikance akan cewa an kama waɗanda ake zargin ne a lokacin wani sintiri da jami'an tsaro suka saba yi inda aka samo takardun.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gurin babban taron da ake yi a kasar Sin tsakanin gwamnatin kasar da ƴan kasuwarta da kuma kasashen Afirka daban-daban, shugaban kasar China Xi Jinping ya bayyana cewa akwai tallafi na kuɗi dala miliyan 60 da kasar China da ƴan kasuwar kasar za su saka a kasashen Afirka domin bunƙasa fannoni daban-daban na rayuwa da kuma inganta manya-manyan ayyuka a kasashen Afirka. To ko me masana ke cewa akan wannan batun? Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A lokacin da yake jawabi a gurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta samu tallafi da gudunmuwa ta basuka daban-daban da ya haura dala Amurka miliyan 5,000 wanda gwamnatin ta yi amfani da su wurin gina mayan ayyuka na ƙasa kamar layin dogo, gina mayan hanyoyi da kuma sha'anin noma wanda ya kawo sauƙi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'ummar Najeriya. Akan haka ne na tuntube wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma kuɗaɗe, wato Malam Ahmed Yusuf, domin in ji ƙarin haske ko gwamnatin Najeriya tana da hujjoji a gabanta na ci gaba da neman irin wannan tallafi daga ƙasar China.
Tabbas idan muka yi la'akari da cewa kage dai hanyar jirgin ƙasa baya da za a yi mu samu ci gaba idan ba mu samu tallafin wata ƙasa da take da ilimin wannan fanni ba. China ai saboda irin hazaƙar da Allah ya musu, mun samu in Allah ya da cikin shekara biyu ana gama railway, sababbin railway daga Lagos zuwa Ibadan. In ka duba da za a ce baka sai wani shekara 10 sai wani shekara 6 ana ta wannan cika-cika, amma yanzu cikin shekara 4 sau 3 ana samu ana yawan. So idan muka yi kokari muka yi amfani da wa'annan kuɗaɗen muka yi wa'annan ayyukan mutanenmu za su samu aiki.
To yanzu a daidai lokacin da ake wannan taron shugaba Muhammadu Buhari shina neman tallafi na musamman ko bashi na dala Amurka sama da miliyan 300 domin kafa cibiyoyi ko bunƙasa tsare-tsare na ilimin yanar gizo ko kuma sadarwa ta yanar gizo. Anya tunda kwanan nan ne aka samu kuɗaɗen abace da aka dawo da su a Najeriya domin biyan bukatun ƙasa, ba ganin babu hujja na aje a ciwo bashi kuma a sake yin irin wannan aiki bayan akwai kuɗi a hannu?
Kaga lokacin da aka ce za a maido wannan kuɗaɗen abace din da aka dawo da su, ni ina jin akwai sharuɗin da su wanda ke da suke da kuɗin suka maido da kuɗin suka bada, akwai sharuɗa da aka bada ba kuɗin nan ba sun dawo bane zururun haka nan. Ina jin kuma cikin wannan sharuɗa shine za a tallafa ma jama'a, za a rarraba ma mutane kuɗin nan don su samu su haɓaka rayuwar su, samu su farfaɗo su mike. Yana cikin ka'idojin da aka rattaba ma Najeriya kafin a maido da wannan kuɗin. Dole ne ka san cewa yanzu fa duniyar nan da muke shiga ciki ba wai kawai ilimi bane na ICT kawai ma da ake faɗa na kimiyya kawai na haka nan, wato an kai ga level ɗin artificial intelligence, wato ilimi kimiyya mai zurfi. So suna taimaka mana ne mu bunƙasa wannan ilimi don mu samu daidaituwa da su, saboda mu yi cinikayya da za ta amfane mu.
Malam Ahmed Yusuf kenan, tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Najeriya kuma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma bunƙasa cinikayya na ƙasa da ƙasa, a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla, yau muna son dai mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon tallafin da Najeriya da sauran kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin kasashen su. Sai ku kira ku bayyana ra'ayi amma kafin mu bude layukan wayar mu, ku shakata da wannan wakar.
ليلاتنا الخوالي رت الليل نسيمة وابرد نار جحيمي وخفف من علي عذابي طول ما إن علي بس الليل وطابي مشفع برجائي
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To ga kira na farko mun samu Wa alaikum assalam da wa muke magana
Kuna magana da Kabiru Musa Badesu daga jihar Bauchi a wurin local government
To muna jan kamalan Kabiru
Yawa ina yi wa shugaban kasar mu Janar Muhammadu Buhari fatan alheri Yawa kuma ina muku fatan alheri kuma
To mun gode to me zaka ce game da tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China ciki har da Najeriya
Yawa muna murna kuma inda akwai sauran kan
To Mallam Kabiru baka yi bayani ba layin ka ya goce yanzu dai bari mu je jihar Plateau
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Plateau
Kuna magana da Yusuf Tukunyan Boko
To Mallam Yusuf Tukunyan Boko muna jin ka
Da farko dai muna addu'a ma shugaban kasa jihar Muhammadu Buhari domin taimakawa da bunƙasa salka da kuma ma'aikata da kuma yara marasa aiki a Najeriya. Sannan kuma wannan aiki wannan shirin tallafawa da ya je a China wannan abin in aka samu dai a tabbatar cewa ma'aikatanmu yara muna da yan makaranta da yawa da suke da makaranta su yi kokari a bunkasa kamfanoni tun da mun kasa mu ta zama lafiya yanzu China ko ka kawo kamfani menene babu da ya same ta. Saboda Buhari ya yi kokari ya sami zaman lafiya a Najeriya. Na gode.
To mu ma mun gode Malam Yusuf, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Ajiya Maryam da barka da yammaci.
Barka ka dai, kana lafiya da wa muke magana? To Malam Murtala muna jin ka.
To Maryam da gaskiya an zo gurin kin ga.
To
dama kin ga kamfanonin mu na wasu matakan nan kin san mafi yawanci sun mutu na arewa da kusan na kasan. Ma irin wannan kaya ne dama su yan China za su dinga shigowa da kansu da su suna kawo kasuwan kwalli duk wannan kasuwan suna jira. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa kudin ne yana shigo aka wayannan matakan nan da suka mutu a fara ɗaukar kasu a gyara ko kuma ma ya gyara ya kada ya fi yan China zo su gyara mana irin wayannan matakan kamfanoni to haka zai sa gaskiya mu san cewa lallai tafiyan da ya yi China domin amfana sosai sosai da fatan za ku dage lafiya.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Daga Aliyu Lawan Sharkaf unguwan Bawa Karamar hukumar da ya jihar Kaduna Najeriya.
Abto daga Kaduna ne, to muna jin ka.
Game da gudunmuwan da ainihin kasan China za ta fi kasashen Afirka. Bukata yan kasashen Afirka su yi matalakawansu adalci su yi buɗe ainihin masana'antun da talakawa za su samu sauƙin rayuwa su samu aikin yi. Wannan haka ya ta an yi abin da ya kamata. Kuma muna musu fatan alkhairi su ma in suka karɓo kuɗin su tsaya su yi tsakanin su da Allah. Mun san da cikin waɗansu shugabannin suna da burin su yi abin da ya kamata. Wasu kuwa kar su zo su sa kuɗin dukiyar talaka su durmuce kuma su bar mutane da bashi talaka ainihin ya'ya su dukkan su shiga cikin damuwan da ba za su iya fita ba.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je birnin Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Lagos?
Jafaru Adamu ne.
To Malam Jafaru muna jin ka.
Alhaji Adamu daga Lagos.
To Alhaji Adamu muna jin ka.
To akan wani maudu'i ne yake magana?
Muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu ne akan tallafin da kasashen Afirka za su samu daga China don bunƙasa tattalin arzikin kasashen su.
Akan yayin da tallafin da Amurka suke bawa kamar Najeriya kenan?
Ba Amurka ba, China ake magana, Malam Adamu.
To wannan abu ne ma ina farin ciki da shi domin ina son Najeriya ya kasance tana mu'amala da China fiye da ainihin Amurka da Ingila da sauransu.
Dan me ka ce haka?
Abinda ya sa ni ana tunanin da ta fuskanta, na fi tunanin cewar China suna fuskantar mu da zuciya ɗaya fiye da ainihin su wayancan da suka mai da Musa ne taza.
To mun gode Malam Adamu, bari mu sake komawa Kaduna yanzu.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum. Kuna magana da Abdullahi Muhammad Tela a fakarar da hayin banki Kaduna.
To Abdullahi Muhammad Tela muna jin ka.
To alala hakika wannan bayani da kuka yi bayani ne mai daɗi, musamman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yaran nan da ya kai ƙasar China. Kuma wannan bayani da aka yi na cewa ƙasar China za ta ba da tallafi za ta sa abin nan a Najeriya, wallahi abu ne mai daɗi. Saboda dama shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari abin da yake buƙata kenan ya kawo ma Najeriya, talakawan Najeriya, al'umman Najeriya su amfana. Hanyar jirgi ba ƙaramin muhimmanci gare ta ba, sannan hanyoyin ƙasa waɗannan da muke abin da ke wallahi ba ƙaramin muhimmanci da buga kamfanonin birkushi. To irin waɗannan al'amari da Buhari ke kawo Najeriya, kamfanoni za su farfaɗo, za a samu hanyar zirga-zirga talakawa musamman manoma, za a kai amfanin gona kasuwanni da garuruwa jirgin ƙasa da hanyar motoci. Saboda haka wallahi wannan ya.
To mun gode Malam Abdullahi Muhammad Tela, yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna magana da Yusha'u Tamba daga Shandan Jihar Plateau.
To Mallam Yusha'u muna jin ka.
Da farko na son da Allah gaishe mu da babban yayan mu Leo Ken shugaban sashen Hausa na Voice of America.
Za mu isar da wannan sakon.
Nagode da ra'ayina game da wannan taimako da bashin da Najeriya ko kasar Afirka za su karba daga kasar China. Indai shugaban Buhari ne zai karbi wannan bashi gaskiya muna goyon baya don mun san ba zai ci amanar talaka ba, ba zai ci amanar mu ba. Amma indai irin shugabannin da muka yi baya ne mun fama goyon bayan ceceyen bashi irin wannan don karshen ta mu da mu zo mu sha wahala talakawa. Nagode a kusa.
To Mallam Yusha'u daga jihar Plateau mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, kuma agogon mu anan yana cewa karfe 4:51. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, wadda tuni ta fiddo sunayen 'yan wasa guda uku waɗanda za su cancantar neman zama zakarun hukumar kwallon kafa ta duniya ta taurarin 'yan wasa a shekara 2018. Sun haɗa da Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal da ke buga ma Juventus da tira yanzu haka, wanda ya bar Real de Madrid, da sai Luka Modric ɗan ƙasar Croatia da ke buga ma Real de Madrid, da Mohamed na dan kasar Misira ko Egypt da ke buga ma Liverpool. A fannin masu tsaron gida kuwa sunaye guda uku sun hada da Thibaut Courtois dan kasar Belgium da ke buga ma Real Madrid, wanda ya bar kungiyar Chelsea. Sai Hugo Lloris dan kasar Faransa da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Sai Kasper Schmeichel dan kasar Denmark da ke buga ma Leicester da kasar Ingila. A bangaren mata kuwa sunaye guda uku da hukumar kwallon kafa ta duniya ta zayyana sun hada da Ada Hegerberg ɗan kasar Norvegia da ke buga ma kungiyar Lyon ta kasar Faransa. Sai Dizzy Sinefer Marozsan ɗan kasar Jamus da ke buga ma kungiyar Lyon ta kasar Faransa, da Marta ɗan kasar Brazil da ke buga ma Orlando Pride. Idan muka duka a wajen masu horar da 'yan wasan kwallon kafa maza kuwa, akwai sunaye da suka hada da Zlatko Dalek mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Croatia, sai Didier Deschamps wanda ya kai kungiyar kwallon kafa ta Faransa a nasarar zama zakaran kungiyar kwallon kafa ta duniya, da Zinedine Zidane tsohon kocin Real Madrid wanda ya lashe so uku jere ga juna wasannin kwallon kafa na club inda sun kasance zakaru a nahiyar Turai. A bangaren masu horar da kungiyoyin mata, akwai Renal Pedros na kasar Faransa da ke horar da Lyon ta Faransa, sai Asako Takakura da ke horar da kungiyar kwallon kafa ta Japan, da Sarina Weigan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Holanda. Shi ko tsohon lamba tara na kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil, cewa da Ronaldo yanzu haka ya kasance mafirin caye hannun jari na kungiyar kwallon kafa ta Bala Dolid ta kasar Spain, bayan da ya tsaye sama da kashi 51 na hannun jari na kungiyar kwallon kafa na kasar ta Spain. Shi dai Ronaldo ya kashe miliyan 30 na euro wajen sayan kashi 51 na hannun jarin kungiyar kwallon kafa na Bala Dolid na kasar Spain. Haka zalika ya karkare bashi na miliyan 25 da ake biyar kungiyar kwallon kafa na Euro na Valladolid din. Idan muka leka a wasannin tennis a US Open da ke gudana yanzu haka a kasar Amurka, dan kasar Austria cewa da Dominic Thiem yana gogawa da Rafael Nadal dan kasar Spain, dan ana tuni mutanen guda biyu su ne suka goga wasan karshe na Roland Garros na US Open na kasar Faransa, wanda Rafael Nadal din nasara. Shi da Dominic Thiem ya dawo ne daga jin ciwon wani ƙwaro da ya shige sa tun watan August da ya gabata, wanda ke kasancewa na tara a wasannin tennis na duniya. Ana iya cewa ya sake farfadowa a baya-bayan nan a wasannin na tennis. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da yake ziyara Amurka ta Kudu, sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a kasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil'adama ya kirkiro ko ya samar. Wannan ba abu ne daga Allah ba, yace wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba. A gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai, suna da damammaki masu yawa ga al'ummar su. Gwamnatin Amurka na takaicin yadda gwamnatin Maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi. Muna tare da jama'ar kasar Venezuela da irin cin zarafi da aka tursasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya, wanda hakan zai sa wasu barin kasar, a cewar sakatare Martins. Shugaba Nicolas Maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana. Sakatare Martins ya ce Maduro ya sani cewar ba mu taɓa warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar, kuma dukkan kasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu haɗa kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Simon Bolivia, fitaccen sojan Venezuela kuma ɗan siyasa wanda ya enta ƙasar Venezuela, Bolivia da Colombia suka samu ‘yancin kansu daga mulkin Turawan Spaniya, ya taɓa cewa shugabanci da ya fi kyau shi ne wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu ƙarko da ɗaurewa. Mr. Maduro da muƙarraban shi, a cewar sakatare Mattis, su ne suka keta ƙa'idar wannan furuci da Bolivia yake alfahari da shi. Demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin ƙasa, ‘yancin ‘yan ƙasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa ba ne, a cewar sakatare Martins. Yana da mahimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba Maduro ya yi na daidaita gwamnatin demokradiyya a ƙasar Venezuela. Ɗaya daga cikin ƙwarewar aikin soji shi ne samar da ingantacciyar demokradiyya, walwalar 'yan ƙasa, wanda za a ga haka a ƙasar Brazil, Argentina, Chile da Colombia, a cewar sakatare Martins. Amma ba za a taɓa ganin haka a ƙasar Venezuela ba, haka ba za a ga hakan a ƙasar Nicaragua ba, inda ake amfani da soji wajen cin zarafin 'yan ƙasa don kaiwa yunƙurin zama kan karagan mulki, a cewar sakatare Martins. Don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar, gwamnatin Amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokradiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. A wani sabon hange da aka yi wa shugaban Amurka, an yi nuni da cewa shi kidahumi ne mai hadari wanda bai san me duniya take ciki ba. Fadar shi ta White House ba ta aikin komai sai rikice-rikice tsakanin ma'aikatan fadar masu ban haushi. A wani sabon littafi na wanda ɗanɗan jarida Bob Woodward mai suna Ka ji tsoron Trump a fadar White House, wanda aka rubuta bisa la'akari da hirarraki da dama da ya yi da waɗanda suke kusa da mulkin na Trump. A yau Talata, gwamnan jihar Arizona Doug Ducey ya bayyana tsohon ɗan majalisar dattijai daga jihar, Senator John Kerr, a matsayin wanda zai maye gurbin marigayi Senator John McCain.
To takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina Tsada Sudangi da ta taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.